Barkamu da saduwa a wannan yammaci na ranar 5 ga watan Jumadal Ula, Hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1437, wadda ta yi daidai da 14 ga watan 2 shekara ta 2016 ta miladiya. Yau za mu tashi darasi na 20 a cikin karatunmu na Sahihul Bukhari na al-Imam Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari rahimahullah. Za mu tashi babi na 11 hadisi na 68 insha Allah. Babu matan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafawwaluhum bil mau'ida. Na'am. نعم امام البخاري يتي باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحولهم بالموعظه والعلم كي لا ينفروا بابي دي يكي بيان يند النبي صلى الله عليه وسلم يكسنچه ينا ين فاشي وجن ين وعزي ده شانين علمي وانا تو ينا بيبيار حالن سو ده ابن ده زي سانيا سو با زاسو جنسو با لكي كي لا ينفروا دومن كدا سواسي واتو كدا يزمنتو كلن ابن ده اكي كينن ya zamanto sun gimsu gimsuwa ta zo ta same su akan harkar ilimi. Wannan yana daga cikin hikimar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen koyarwa. Na'am. Yace Muhammad ibn Yusuf shine Muhammad ibn Yusuf al-Firyabi yace akhbarana Sufyan shine al-Thawri an al-A'mash an Abi Wa'il Shaqiq ibn Salama an ibn Mas'ud shine Abdullah ibn Mas'ud sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibn Ummi Abd yace kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatahawwaluna bil mau'ida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kula yana duba halunmu wajen yin wa'azi fil ayyami a cikin kwanaki karahata sa'amati alaina saboda kin kada wato gundura ta zo mana ya zamanto mun ginsu wato yana duba halayen mu at-tahawul wato al-kha'il shine al-muta'ahhid lil-mal bi kula da dukiya wato kamar yanda mutum yake kula da dukiyar sa to haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake kula da halin mu kada ya mana abinda zai sa ya zamanto mun ginsu to wannan shine wato kula da tabi'ar dan adam domin dan adam Allah ya gina shi akan hali ka tafi da shi akan halin sa sai ka zauna lafiya da shi amma ka ce zaka canza shi daga halin sa to nan ba zai yi ba to kuma wannan ya nuna mana cewa addinin musulunci ya zo ne akan abin da zai dace da halin dan adam duk abin da kaga wato dan adam zai gunduri dan adam ya saba da halin sa ya zamanto ya kaurace masa ya gudu daga gare shi kamar irin gudun jaki da ya ji tsoro to wannan abin ka tabbatar baya daga cikin addini akwai mummunan fahimta ta addini da yasa ake yin wannan to shi yasa ake so wato duk mai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamanto yana wannan ya rinka kula da halin mutane ba mutun ya dauki mutane akan kansa ba idan shi yana ganin yana da kuruciya yana da karfi yana da san abun to ba lalle haka yake akan kowa ba sai kai koyi da mafi rauni kai koyi da mafi rauni to ka duba ka gani babu mai iya wa'azi irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu mai dadin zance irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda zai kwana yana yi ba za a jinsu da maganar sa ba amma duk da dadin zancen sa da hasken da Allah ya sanya a cikin zancen sa da albarkar da Allah ya sanya a cikin zancen sa sai ya kasance wato yana kula da halin mutane domin duk abin da zaka dauka kace kullun yin sa zaka rinka yi to dole wata ran kamar yanda Hausa suke cewa jiki da jini wata ran sai mutum ya ji kan cewa kai ina ma dai a dan yi hutu to shi yasa ake son haka wato wajen sha'anin neman ilimi wannan hadisin ya nuna wato ana soyar da kada a dawwama a cikin wato yin abu yin kokari wajen ayyuka saboda kada mutane wato abin da yake aikin da ake yin sa birjik kwarai da gaske, aiki na gaskiya, to ba a so a zamanto kullum a cikin zurfafawa, a cikin zafafawa ake wajensa. Idan an danyi kadan, to a dan ba da dawo hutu, saboda yayin da ake hutun sai a dawo da nishadi. Amma a ce kullum yi ake yi har sai lokacin ma da kake so ya zamanto an zage dantse an yi da gasken, saboda an riga an saba ba za a yi da gasken ba, saboda dabi'ar dan adam ne, hali ne na mutum. Kuma wannan hadisin duk da wato ana son muwazaba a cikin al'amura, ana son mutum ya dawwama a cikin al'amura, to amma wato ana duba abubuwa guda, amma ita muwazaba da dawwama a cikin al'amura iri biyu ce. Na farko, kada ta zamanto akwai takallufi, wato akwai matsa bakai. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutum ya dauki aiki dan kankani da zai dawwama a kansa, domin ya dauki mai yawa sai a matsa bakai. Idan mutum ya dauka yace kullun kwana zai yi bai bacci ba, yana yin sallah, to ba zai iya ba, wata ran dole zai gaja sai ya ji ba ya sha'awar ganin wajen sallah, saboda dabi'ar dan adam ce. To kaga wannan akwai takallufi. To shi yasa ake so mutum ya dauki dan kankani wanda zai dawwama a kansa, wanda ba zai sanya shi ya gundura ya zamanto ibada ta gishe shi ba. Nau'i na biyu shine, imma a rinka yi yau gobe a huta, ayi yau ayi fashi, ayi yau ayi fashi. To sai ya zamanto yayin da aka bar aikin domin a huta ne, saboda ranar da za ta biyo, ran da za a sake komawa, sai a koma da nishadi. Ko dai ya zamanto a rinka yin ko dai a cikin wato mako a dauki ranar hutu, ko a dauki kwana biyu. Shi yasa kun ga har yara ma ake musu haka, ake hutun Laraba, har ma'aikata ma haka ake musu, ma'aikata ma a duk mako sai sun yi hutu, a ce kullum ake aiki babu hutu. Dan kasuwa ma idan ya zamanto hanshaki shi ma yana yin hutu abinsa. To abin wato abin da to ya taya za ka gane, yaya za ka gane wani irin muwazaba za ka yi, wani irin yaushe, yaya za ka gane yadda za ka tsara lokacin, yace abin da ya kamata a duba, bukata tare da nishadi. Akwai wani lokaci da zai zamanto akwai bukatar a yi ta yi, saboda akwai abubuwa da dama da ake so a yi, ana so a zuba ilimin mai yawa a cikin lokaci dan kankani. To amma duk da haka sai kuma a duba nishadi, sai a yi abin da yake za a cimma wannan manufar ba tare wato a cikin nishadi, ba a cikin yadda za a ja mutane har ya zamanto sun yi wato sun kasa sun tarwatse. Kaga yanda Annabi Imam al-Bukhari yace kai la yanfiru, dan kada su tarwatse, kowa ya kama gabansa su ki zuwa. To haka ma Abdullahi dan Mas'ud ya kasance yana yi, kamar yadda zamu gani a hadisan da za su zo nan gaba. Na'am. Na'am, daga wannan hadisin Anas ibn Malik a khadimin Nabi sallallahu alaihi wasallam yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace yassiru wala tu'assiru, ku yi sauki kada ku tsananta, wa bashiru wala tunaffiru, ku faranta ma mutane rai kada ku kore su. Kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam da yace yassiru, inda ya kyale, idan mutum yayi tasiri sau ɗaya ma sai yace ai an ce na sauƙaƙa, to nayi. Amma da yace wala tu'assiru, wato kullum ku zamanto a cikin sauki kuke kawowa, kada ku kawo lokaci da za ku kawo wahala. Kada ka ce in kai sauƙin sau ɗaya mutane dole sai ka ja su, sai da sai al'amarin da gaske ake yi, lahira ce fa ake nema, aljanna ce, ka ɗauka abin da wasa ne, a'a, gabaki ɗaya kada ka tsananta wa mutane. Tsanantawa ba ta cikin addini, gabaki ɗaya sauƙi ne. Kuma sai ka samu wani lokaci wato masu tsanantawa, waɗansu suke tsanantawa ba sa tsananta ma kansu, so idan su ne sai ga kullum suna neman ruksa. Amma in waɗansu ne za su yi fatawa, to su sai a nemo, kai ina mutane sun fi son sauƙi, ina to wannan ba shine malami ba, wannan ba shine ilimi ba. Ilimi shine ka sauƙaƙe ma mutane, kullun ka saƙa ma mutane abinda zai musu sauƙi, ba abinda zai tsananta a gare su ba. Kuma sallallahu alaihi wasallam yace wa bashiru, ku faranta wa mutane rai abinda zai janyo hankalin su, saboda duk abinda zai sanya wa mutane rai, duk abinda zai sanya, duk abinda zai takura ma zukatan mutane, ya zamanto sun yanke kauna, ba su da wato, ba su da kauna, ba su da fata na gari, ba su da fatan alheri, to wannan abinda zai dakusar da himmar su ne, ya dakusar da su, ba za su iya ina na komai ba na aikin duniya wala na aikin lahira. Ba a san wani abu da zai sanya mutane kullun cikin kunci da bakin ciki, sai dai abinda zai sanya musu kullun cikin nishadi da albishir da farin ciki da kaunar da fata na alheri, kullun suna cikin cewa gobe za ta yi kyau, nan gaba wani abu ne kyakkyawa zai zo. Haka ake so, shine abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayi bishara da shi, yace kuma wala tunaffiru, kuma kada ku kishi, yasa shine abinda za ku tsoratar da mutane har su watse, ya zamanto sun ba sa son addinin, ba sa son Allah, ba sa son manzansa sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa yazo a cikin wani hadisi, Allah yana yabon waɗanda suke soyar da mutane ga Allah, suke soyar da Allah ga mutane, suke soyar da Allah ga mutane, mutane su ji kan cewa ba abin da suke so irin Allah, ba abin da suke so irin al'amarin Allah. To dole abin ya dace da ɗabi'ar su, tunda Allah shine ya halicce su, ya san asalin halittar su. Saboda haka abin da ya dace da ɗabi'ar su, wanda zai sanya musu bishara, wanda zai sanya musu fata na alheri, shi ake so koyaushe a kasance a cikinsa. Wannan ba yana nufin kada a yi gargaɗi, kada a yi wa'azi ba, don wa'azi shine ban tsoro, domin wannan gargaɗi ne. Gargaɗi babu laifi a yi shi, gargaɗi ba koran mutane ba ne, domin ga wato koran mutane shine ka ɗora musu abinda ba za su iya ba, ko kuma ka nuna musu kan cewa sun halaka. Amma yayin da kake yi musu gargaɗi, ko yaushe idan aka yi gargaɗin, to kuma za a yi bishara, a ce to ga mafita. Wannan yana daga ciki shi ma wato abin nufi da wannan hadithin shine wato duk wanda wato a tattaro zukatan mutane, musamman wanda suke farkon musulunci, kada a tsananta musu a farko, saboda ɗabi'a ta rai haka take. A farko ana son sauki, sannan a rinka ƙarawa, a rinka ƙarawa. Amma mutum farkon shigarsa addinin musulunci, ka ce za ka ɗora masa dukkan farallan sai ya yi a lokaci ɗaya, to wannan abin ba zai iya ba, sai ka fara masa a hankali a hankali a hankali, kana ɗaukansa mataki mataki, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma Mu'az yayin da ya tafi Yaman, ka ce musu su yi tauhidi, idan sun yi da'a sai ka gaya musu sallah, in sun yi sallah sai ka gaya musu zakka. To haka a rinƙa yin at-tadarruj, wato ɗabi'ar rai ta zo cewa al'amari idza kana fi ibtida'ihi sahla, idan farkonsa yana da sauki, hubbiba ila man yadkhulu fihi wa talaqahu bin bisat, zai zamanto ya soyu ga wanda duk ya shige shi, ya zamanto ya karbe shi da wato jin zuciyarsa ta yi marhaba da shi. Wa kanat aqibatuhu ghaliban al-izdiyad, aqibarsa sai ya zamanto kari bi khilafi biddihi, sabanin abin da yake kishiyarsa. Al'amari idan aka dauko shi da tsanani da wahala, to sai ka ga an watsar, an zo an daina. Kuma za ka ga wannan da yawa a cikin ɗabi'a, wanda za a ga sun taso da zafi-zafin nan, da zafi-zafin nan, sai ka ka neme su ka rasa. Amma wanda suka taso a hankali a hankali a hankali, sai ga kullun cikin ƙari suke, saboda sun bi ɗabi'ar dan, sun bi ɗabi'ar da Allah ya halicci dan Adam a kai. To wannan shine abin da hadisin yake koya mana, wannan ita ce hikima da wadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake koya ma al'umma. Hikima sanya kowane abu a daidai bigiransa, to hatta wajen koyarwar komai a sashi a daidai inda ya dace da shi. Na'am. Babu man ja'ala li ahli al-ilmi ayyaman ma'luma, babin da yake bayani akan wanda ya sanya ma masu neman ilimi ranaku sanannu, wato ya zamanto ga ranakun karatu ba kullun ake ba, akwai ranakun hutu, akwai ranakun karatu, to yin haka shi ma sunna ne. Saboda haka masu neman cewa komai sai ana neman a zakan ce, wato koda abu ne wanda shari'a ta bar shi a buɗe yadda duk aka yi a yi, waɗansu suna so su ji to yaya annabi ya yi sallallahu alaihi wasallam. Kamar alal misali idan an yi tafsiri cikin Ramadan, ya ce to annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tafsiri cikin Ramadan ne, ake so a sani. to waɗannan abubuwa ne wanda suke maqulul ma'ana, abubuwa ne wanda suke na hikima. To amma ita kanta hikimar kai gashi ma an samun mata yadda ga yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta, wato ya sanya masu neman ilimi ya sanya musu ranaku sanannu. A wata nushar ya zo babu man ja'ala li ahli al-ilmi yawman ma'luma, babu wanda ya sanya masu wato ɗaliban ilimi rana sananniya, wato sau ɗaya a cikin mako. Wannan kuwa duk wannan riwaya ce a cikin wata nusha ta sahihul Buhari. Na'am.
مخافة السامة علينا.
نعم يتي وان جرير أتكين إسناد شيني ابن عبد الحميد الضبي منصور شيني ابن المعتمر عن أبي وائل شقيق ابن سلمة وان إسناد دمى لمن كوفني كان عبد الله عبد الله عن شيني ابن مسعود دين شيني داما وان دي أسس مكرن تكوفة تئل من حديث عبد الله ابن مسعود يا كسن شي يذكر الناس في كل خميس ya kasance yana yi ma mutane wa'azi duk ranar Alhamis, ya sanya duk ranar Alhamis yake ma yake wa mutane wa'azi. To kaga wannan ba za a ce yayi bid'a ba, waɗansu wanda za su iya cewa a to Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka ne, domin wannan abin da yake maqulul ma'ana bai kuma ce yi ranar Alhamis ne yana da wata falala ta daban ba. Bid'a shine kace yi ranar Alhamis yana da wata falala ta daban in baka da hujja daga magana Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma Alhamis ko juma'a ko litinin ko wace duk babu laifi, kuma tayi wannan yana daga cikin fiqhin Ibn Mas'ud, kasancewar ranar Alhamis ce, kasancewar daren Alhamis dare ne da ake so a yawaita salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka wa'azi a ranar wa'azi a daren zai zamanto cewar hanya ce ta yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To ya dai zabi ranar Alhamis ita ce ranar da yake wa mutane wa'azi. فقال له رجل سي wani mutun yace masa ya Aba Abdurrahman, wani yana daga cikin girmama malami, kada ka kira shi da sunan sa, ka kira shi da alkunyar sa. Ita ce alkunyar Abdullah ibn Mas'ud Abu Abdurrahman. Lawajitu annaka dhakartana kull yawm, wallahi ni na so a ce kullun ne kake mana wa'azin nan. Qal sai Ibn Mas'ud yace ama innahu yamna'uni min dhalik anni akrahu an umillakum, to ba wani abni ya sa ni yake hana ni daga yin wannan ba, wato in rinƙe muku wa'azi kullum, anni akrahu an umillakum, face cewar ni ina ƙin wato na ginshe ku da wato na sanya muku ginsa. Wa inni atahawwalukum bil maw'iza, kuma ni ina kiwonku ina duba halinku wajen yi muku wa'azi. Kama kana annabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatahawwaluna bil maw'iza, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kula da halinmu wajen yi mana wa'azi. Mahafatas sa'amata alaina, saboda jin tsoron wato jinsuwa da wato a gare mu, kada saboda gudun kada mu jinsu, domin na'am samati as-sa'ama ne, wato dan shine sa'ama sa'ima yasumu sa'amatan sama, ina ganin ba zai zamanto sabanin nusa ba, sai dai ya zamanto kan cewar madda ce ta fadi, al-aliful mamduda ce ta fadi. Ko ku a wajenku kuma akwai samati bidun as-sa'ama, samati din idan babu sa'amani abr akwai masharikul anwar. Na'am, karanta hadisi na gaba.
Babu man yuridu islahu bihi khayran yufaqihu
yace babu man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din, babin da yake bayani akan cewa wanda duk Allah yake nufinsa da alkhairi sai ya bashi fahimtar addini, sai ya bashi sani na addini, sani da fahimta na addini. Haddathana Sa'id ibn Ufair, Sa'id ibn Kathir ibn Ufair, haddathana ibn Wahab shine Abdullah ibn Wahab al-Majr al-Malik, an Yunus, Yunus shine ibn Yazid al-Ali, suna cikin yan ajin farko cikin masu riwaya daga ibn Shihab, an ibn Shihab الزهري قال قال حميد بن عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن ابن عوف يتي سمعت معاوية خطيبا ناجي معاوية معاوية ابن أبي سفيان ديدا كتكين صحابا النبي صلى الله عليه وسلم وندتكي هجرة باين وندتكي هجرة باين صلح حديبية ينا دكتكين ما سربوت وحي جمان زن الله صلى الله عليه وسلم babansa Abu Sufyan shine daga cikin shugabannin Quraysh, uwarsa Hindu ita ma ta musulunta a lokacin fatahu Makka, kamar yadda ubansa ya musulunta lokacin fatahu Makka. Yana daga cikin sahabbai, yana daga cikin ahlul Quraishawa da suke da wato basira da hikima saboda rinjayen hankali da Allah madaukakin sarki ya ba su. Yana da rinjayen hankali, baya wauta, baya fushi, da haka kuma yake galaba akan mutane saboda rashin fushi da rashin gaggawa da rashin wauta cikin al'amura. Wato yana da zurfin tunani kafin ya dauki mataki, sai yayi lissafi, yayi lissafi, ya duba ba zai sanya wani abu ya zo ya zaburar da shi, ya rikita shi, ya zamanto ya bi son zuciya, yayi abin da daga baya zai zo yana da na sani ba. Haka aka sifanta shi da wannan sifa. Ya kasance shine shugaban Banu Umayya. Umar ya sanya shi khalifa, ya sanya shi gwamnansa a Sham, kuma ya kasance a cikin sabani ya faru tsakaninsa da Sayyidina Ali bayan kisan Sayyidina Uthman. Yayi ijtihadi, yayi kuskure a cikin ijtihadinsa, domin ijtihadin Sayyidina Ali shine yafi kusa da da'a, amma dukkaninsu muna yi musu gafara Allah saboda irin abubuwan da suka yi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya jilmiya dukkan abubuwan da suka yi na kuskure daga baya. Domin me? Domin tsayuwar su tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam babu kamata a bayan kasa. Domin falalar suhba, kasancewar tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam tafi komai, domin abu ne wanda yake duk irin aikin da kai ba zai kai zuwa ga wannan matsayin ba in baka same shi ba. Saboda haka abubuwan da suke daga ba'a, kuma Allah sunnarsa ne cewa abubuwa da suke da mutum yayi daga farko sukan zamanto sanadiyar a yafe masa abubuwan da zai yi daga bayan shi. Saboda haka ba ma tsoma bakinmu a cikin irin abubuwan da ya faru na sabani tsakanin sahabbai da zargi da kiyayya ga wanda daga cikinsu, domin wajibi ne mu walaki gare su gabaki daya a matsayin waɗanda suka riga mu da imani. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وند suka zo bayan su, wato bayan almuhajirun wal ansar, sahabbai suna cewa Allah ka ji kanmu da waɗanda suka gaba, Allah ka gafarta mana da waɗanda suka riga mu da imani, kuma kada ka sanya wani wato kulli na kiyayya a cikin zukatan mu ga ɗaya daga cikin su. Allah kai ne mai jin kai mai rahama. To haka wannan shine ladabin da alqur'ani yayi mana, wanda duk suke sabani, wanda duk suke kawo sabanin wannan, to wani ladabi ne daban ba na alqur'ani ba na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Yayi khutba wannan a Madina ne, da Muhammad ibn Abdurrahman yana daga cikin mutanen, yana daga cikin malaman Madina, da Muawiya da yazo a matsayinsa na amirul mu'minin lokacin, domin yayi sun yi sulhu da Hassan, ashe amul jama'a shekara ta 40 bayan hijira Hassan yayi sulhu da Muawiya kan ya sauka daga shugabanci ya sauka daga khilafanci daga imaratul mu'minin daga zaman sarkin musulmi Muawiya ya zamanto sarkin musulmi da haka wato jama'a guda biyu manya-manya na musulmi sai su hade su zamanto daya domin shi Muawiya yana Sham shi kuma Hassan yana Kufa mutanen Iraq da mutanen Sham sun zamanto da sarakuna guda biyu na musulmi da Hassan yayi wannan sulhun wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bishara da shi yace wannan dan nawa shugaba ne kuma ina kauna Allah zai daidaita da shi Allah zai daidaita wato kungiyoyi manya-manya guda biyu na musulmi to da Hassan din aka yi haka yayi tanazuli ya ba mu Muawiya da yayi tanazuli ya ba mu Muawiya bai zauna a Kufa ba sai ya tafi Madina ya dawo Madina inda sahabbai suke ba can inda waɗanda suke cewa su ne Shi'a suke ba a can ya zauna sai ya dawo wajen sahabbai da ƴaƴansu to Muawiya ya ci gaba da wato shugabancin musulmi amma baya daga cikin khulafa'ur rashidin amma yana daga cikin mulukul islam wanda yake shine diyafi a cikin su shine afdalul muluk shine mafificin wato sarakuna na musulunci da aka samu kafin daga baya abin ya koma ya zamanto mulki da zalunci da jabarut domin shi lokacin sa babu wannan zaluncin da jabarut ya daga cikin domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'amarin zai zamanto khilafar annabci sannan khilafar annabci sannan sarauta sannan sarauta sannan kuma mulki wanda yake al'abud wato mai zalunci da jabberanci to kaga ya ishara ga cewa mulkin na farko da za a yi wanda shine wanda Muawiya yayi ba na zaluncin bane yace naji Muawiya yana huduba yana cewa sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama yaqul naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu fid din wanda duk Allah yake nufin sa da alkhairi zai bashi ilimi da fahimta ta addini wa inna ma ana qasid ni mai rabawa ne wallahu yu'ti Allah shine yake bayarwa walan tazalu hadhihi al-umma wannan al'umar ba za ta gushe ba qa'imatan ala amrillah tana tsaye kyam akan al'amarin Allah shine addinin Allah la yadurruhum man khalafahum wanda ya saba musu ba zai cuce su ba hatta ya'ti amrullah har sai lamarin Allah ya zo wannan hadisin ya kunshi hukunce guda uku abu na farko falalar neman fiqhu a cikin addini al-fiqhu shine fahimta mai zurfi sanin addini da sanin wato fahimtar hukunce da fahimtar manufar da ke cikin kowane hukunci ka san shi da hikimar sa na biyu kan mai bayarwa a hakika Allah ne na uku cewa wannan al'umma sashi daga cikin al'umar za su tabbata akan gaskiya har abada to aka ce yufaqihu fid din yufaqihu al wato al fiqh ma an asalin ma'anar fiqh tada ana iya daukan wato wasali duk uku na larabci akan kalmar ko kace faqiha bi ma'ana mutum ya fahimta ko kace faquha ya zamanto wato ilimin fiqhu da ilimi ya riga ya zamanto masa dabi'a ya riga ya zamanto masa dabi'a wato yana yin sa kamar yanda yake shan ruwa ilimi ya zamanto masa kamar yanda yake shan ruwa haka yake yin sa kuma zaka iya cewa faqaha yafi kowa fahimta duk abin yana komawa zuwa ga fahimta ne ba kuma kawai fahimta ta zahiri ba a'a ka fahimci maganar mutum kuma ka fahimci maqsudin maganarsa ka fahimci maganarsa kuma ka fahimci ba kawai ka tsaya da zahiri ba in ya faɗa ka ce to me ake nufi da wannan me ake so na yi to wannan shine ilimin fiqhu ka fahimci hukunci kuma ka fahimci hikimar da ke cikin hukuncin to Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda Allah yake so da alheri zai ba shi wannan ilimi na addini to wanda daga nan malamai suka ce wanda bai damu da ilimin addini ba baya bai damu da ya san shi ba bai damu da ya san wani abu na hukuncin addini ba to wannan alama ce cewa Allah baya nufinsa da alheri. Amma duk inda Allah yana nufinsa da alheri, to sai ya sanya shi ya damu da ya san meye addininsa. To kun ga wannan a cikin wannan wato ya isa zaburarwa akan mutum ya tashi nemi ilimi ko mai kankantarsa. Domin duk wanda ko dan ya fitar da kai daga cikin da'irar waɗanda Allah baya nufinsu da alheri, kai wannan cewa kai ma kai abinda zai zamanto cewa watakila Allah yana wato kana da wani rabo wanda Allah madaukakin sarki ya tsaga zai baka a cikin addini. Kuma wannan hadisin ya nuna kan cewar wato duk da ilimi ana zuwa a neme shi ne wajen masu shi, to amma mai bayar da shi hakikatan Allah ne. Yasa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ni ne rabawa ne, amma mai bayarwa na hakika Allah ne. Saboda haka shine babban malami, malami wanda babu kamar sa, malami na farko, malami na karshe sallallahu wasallamu alaihi, to shine yake karantarwa. To amma ba shine yake ba, dan ya karantar da kai ba shine zai baka ilimin ba, Allah shine zai baka. To saboda haka mutum ya san wannan sai ya zamanto ya nemi ilimin wajen Allah jalla wa ala. Amma kuma wannan ba zai hana kuma ka bi wato hanyar nema ba ta hanyar wanda yake raba ilimin, wanda aka bashi ya rinka raba ilimin. Shi na farkon malami Annabi sallallahu alaihi wasallam, sannan wanda suka ci gadan sa sune malamai magadan annabawa. Sannan wannan hadisin ya nuna cewar babu zamanin da zaka rasa wato masana addinin Allah masu ijtihadi dan bayanin gaskiyar hakikanin addinin Allah, kuma su ne waɗanda Allah yake nufinsu da alheri a cikin al'umma, malamai masu ijtihadi. Dan haka yana daga cikin barnar zamanin nan da ake yi ta ji wato mutane sa ta sakin bakinsu akan malamai. Ha, kyale malaman nan, ha, kyale ma. Idan malamai suka zamanto su ne lalatattu, su ne aka kyale su, to wajen wa za a je? Su ne Allah yake nufi da alheri ha ba su ilimin addini, sai wajen wanda Allah baya nufi da alheri? Gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace al'umman nan ba za su gushe ba akwai masu tsayuwa da al'amarin Allah. Ko yaushe sai ka samu masu tsayuwa da al'amarin Allah. To ana cewa Imam al-Bukhari yace su ne masana hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, malaman hadisi wanda suka san al-ilmu wal asar, domin su ne suka san ma'anar al-Qur'ani. Shi yasa Imam Ahmad yake cewa in lam yakunu ahli al-hadith fala adri man hum, in dai ba su ne wato malaman hadith ba, to ban san ko su wane ne ba. Wannan har al'amarin Allah ya zo, abinda ake nufi da al'amarin Allah kamar yanda zai zo mana, wannan hadisin zai zo mana, zai sake zuwa mana a ƙarshen littafin a kitabul i'tisam. Abinda ake nufi da al'amarin Allah shine iskar da Allah zai aiko mai sanyi wanda duk wanda yake da imani in ya shake ta zai mutu, sai zamanto sauran ashararren mutane kawai a bayan ƙasa akan su sa'ar alkiyama za ta tashi. Shine al'amarin Allah, lokacin da Allah zai tsarkake, zai dauke dukkan masu imani daga doron ƙasa da iska wanda zai aiko duk wanda ya shake ta, shikenan zai mutu. To har wannan lokacin ya zo ba za ka gushe ba, kana samun mutane da suke tsaye kyam akan al'amarin Allah, su ne masu hujja da al'amarin Allah, kuma wanda ya saba musu ba zai cuce su da komai ba, domin saboda ilimin su zai sa in an saba musu ba za su ce su ma bari su zo su bugayya abiya rima a shaki'a ba. Saboda abinda suke da shi na ilimi ya wadatar da su gabarin su ce za su bi zamani, za su bi yayi, sai dai yayi da zamani ya zo ya dace da abinda suke tare da shi na ilmi, hasken ilimi. Na'am.
قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال ابن ابي نجيح عن مجاهد قال سمعت ابن عمر الى المدينه فلما سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا حديثا واحدا قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فاوتي بجمال فقال ان من الشجره شجره ما قد عزمك للمسلم فأردت أن أقول لي النملة فإذا أنا أسمر القوم فسكت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النملة.
نعم. باب الفهم في العلم, باب da yake bayani akan falalar fahimta a cikin ilimi, wato ilimi ba kawai kai ta karantawa ba, ka samu fahimta shine muhimmi, fahimtar ilimi shine muhimmi. Ta yaya zaka fahimta? Ta hanyar tambaya. Abinda baka gane baka tambaya. Dan haka idan dan haka aka ce ba a son kunya cikin ilimi, dan kunya tana hana fahimta. To ita ko fahimta ita ce mabudin ilimi. Shi yasa Imam al-Bukhari ya akada wannan babu da ya nuna muhimmancin falalar fahimta a cikin harkar ilimi. Ali a cikin wannan hadisin shine Ali ibn wato Ali ibn Abdullah al-Madini, Sufyan shine ibn Uyayna. Ibn Abi Najih, Abdullah ibn Abi Najih daga Mujahid ibn Jabr cikin almajiran Abdullah dan Abbas. Yace sahibtu ibn Umar ila al-Madina. Na wato kasance tare da Abdullah ibn Umar a cikin tafiya ya zuwa Madina. Daga ina kenan? Eh? Na'am. Kufa. Me ya kai shi Kufa? Ai dan Makka ne. Saboda ka daga Makka ne. Daga Makka ne. Wato ya kasance tare da Ibn Umar tun daga Makka har Madina. Falam asma'ahu yuhaddithu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illa hadithan wahida. Ban ji shi yana riwaya yana yin hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai hadisi kaya. Tafiyar kwana 12 sai sau ɗaya ya ji yana hadith daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda wannan ita ce hanyarsa da shi da Sayyidina Umar suna jin tsoron yawan ambaton hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda tsoron kada su kuskure, kada tsoron kada su kuskure, suna jin tsoron kada su kuskure wajen su faɗa ma Annabi sallallahu alaihi wasallam abinda bai faɗa maka, abinda bai faɗa ba. Haka hanyarsa, haka ma Sayyidina Umar shi ma haka yake, suna da tsantseni wajen wannan. Amma tare da haka Abdullahi ibn Umar yana daga cikin al-muksirin masu riwaya daga Annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa, hadisansa sun fi 1000. Saboda Allah ya sa yayi tsawon rai, an yawaita tambaya a gare shi, za a zo a tambaye shi. To in aka tambaya kuma a gare shi din, dole ya bada ansa, wanda wani lokaci dole ya bada ansa da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wata ran ma za a tambaye shi ne, ka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kaza, ya faɗi kaza da kaza, ko ya faɗi hukunci akan kaza da kaza, sai ya faɗa. To dan haka din, saboda Allah ya bashi tsawon rai, tunda Abdullahi dan Umar ya rasu shekara wajen bayan shekara 70, wajen shekara 78 ko da 6 bayan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, yace kunna inda Annabi sallallahu alaihi wasallam, mun kasance muna wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wato wannan shine hadisin da yaji daga wajensa. Fa utiya bi jummar, sai aka zo da jummar. Jummar shine wato abinda ke cikin reshen dabino. Ban san mu nan bamu da shi, bama yi madabino haka. Shi ganyen wato reshen dabino, ɗan naman da ke cikin reshen, a ƙwaƙulo shi ana diddigin, an aka ciro shi yana da zaƙi shi ma, kamar yadda ƙwallon dabino yake, kamar yadda shi ƴaƴan dabino yake zaƙi, shi ma wani yana da zaƙi, ana cinsa. Shi ne ake ce ma jummar. Yace sai aka zo da wannan jummar ɗin, faqal, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, inna min ash-shajari shajara, a cikin bishiyoyi akwai wata bishiya, mathaluha ka mathalil muslim, misalinta kamar musulmi take, fa aratu an aqula hiya an-nakhla, sai nayi niyyar na ce ita ce bishiyar dabino, fa idza ana asgharu al-qaum fa sakattu, sai na gani ne mafi karancin shekaru na mutanen baki daya, sai nayi shiru. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hiya an-nakhla, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ita ce bishiyar dabino. To kaga wannan, taya wannan hadisi ya nuna falalar fahimta a cikin ilimi? Na'am. Me ya sanya shi gane dabino ne? Jummar da aka kawo, an kawo jummar, abu wanda yake daga dabino. Saboda haka sai maganar falalar bishiya mai tarin amfani, sai ce ai dabino ce. Fahimta kenan ta ilimi. Shi yasa ubansa Sayyidina Umar yayi farin ciki da shi, yace ni da ka faɗi wannan da yafi min kaza da kaza. Saboda yayi alfahari, zai sanya shi alfahari da shi, wanda ya nuna kan cewa wanda Allah ya bashi fahimta abin ya godiya ga Allah ne. Shi yasa Allah maɗaukakin sarki yayi kirarin yabo ga Annabi Sulaiman cewa ya bashi fahimta. Fa fahamnaha Sulaiman, sai muka fahimtar da Sulaiman wannan hukunci. Saboda haka fahimta muhimmiya ce, kamar yanda kuma wato rashin fahimta ba shi da dadi su'ul faham ba shi da dadi ba a san sa ana san fahimta to kuma wannan kun ga wannan shine yake nuna muhimmancin mutum ya wato ya kula da hankalinsa kula da hankali to amma yanzu wadansu suna nan mabarnata kullun abin da zai gusar da hankalin mutane suke kawowa su raba yaranmu da hankalin nasu ya zamanto ba sa fahimta ballantana su in sun fahimta din su kiyaye su tsare su zamanto malamai na'am babul iftibat fil ilmi wal hikma babin wato buri wato babin gibba ba za a ce mata hasada ba gibba ake ce mata da larabci shine fatan kai ma ka samu ilimi da hikima irin wanda Allah ya bama masu ilimi da hikima ana ce mata a zahiri akan ce mata hasada wato kai hasadar wato neman kai ma ka samu wannan amma hasada abu da ake nufi da hasada shine ka gani ni'ima da mutum kai burin wannan ni'imar ta kau daga gare shi ko da kai baka samu ba ta kau bukulu ko da kai baka samu ba ya zamanto ba shi da ita to wannan ita ce hasada ita ce shaydan ita ce ainihin shaydan ita ce ainihin abin da shaydan yake so ba komai yin wannan sai shaydan kamar shine abin ba abin da yake ba kenan halaqtani min narin wa khalaqtahu min tin ka halice ni daga wuta ka halice shi daga yin busan nan kace mai masa sujada yace ya fi shi to a cikin ilimi ana son gibta ita ko gibta to hasada wato kai burin abu ya kau ni'ima ta kau daga ni'ima shi ko gibta ka ga ni'ima a wajen mai ni'ima kai burin kai ma ka samu irin wannan ni'ima ba tare da kana burin Allah ya raba shi da tasa ni'imar ba an fahimta kai ma ka samu kamar yadda shi ma ya samu tunda alheri ai ba takurarre bane alheri yayi yawa mana amma ka ce wai sai shi na sai ya rasa kai dan kai ka samu a'a a ƙara kamar yadda aka same shi kai ma ka zamanto kai ma kana da shi to wannan shine zuciya irin ta mai alheri zuciya ta irin wato halifan Allah annabi Adam to irin wannan to a cikin sha'anin halakar ilimi da hikima ana son wannan shine Imam Bukhari zai bayyana mana falalar yin wannan Umar radiyallahu anhu yace tafaqahu qabla an tusawwadu ku nemi sanin addini tun kafin a mayar da ku shugabanni wato saboda shugabanci zai hana neman ilimi shi yasa aka ce Imam Bukhari a Imam Malik yake cewa yana daga cikin wato aibin alƙalanci cewa alƙali idan aka tsine shi daga alƙalanci baya dawowa ya zuwa ga majalisinsa inda yake neman ilimi sai ga yafi wannan wato shi yasa a wannan ajin mu Balarabe yake mamaki in aka ce masa mu a kasar mu alhamdulillah sai ka zo kaga a majalisin ilimi na karatu kaga tsohon kwamishinan yan sanda tsohon AIG tsohon director wani lokaci ma har tsohon gwamna ka gani shi ne yake mamaki ya ce a su a wajensu mudirin shurfa a ce wai yana zuwa masallaci har ya zauna a yi darasi yake ta mamaki to yana daga cikin alherin kasarmu to shi ne Sayyidina Umar yake gargadar da yake yi mutane gargadi don wannan gaskiya na jirgi ba a cika samu ba don mutum in ya zamanto ya taka matakin shugabanci to ya koma ko yana neman ilimi sai ya zamanto abu ne mai wahala a gare shi waɗansu sun fassara shi da wata takurarren fassara suka ce ma'anar tusawwadu ai tuzawwaju ku nemi ilimi tun kafin ku yi aure domin sun ce wai wato inda aka watsar da ilimi inda ɗaliban ilimi suka watsar da ilimi wato a hannun matayensu in aka ilimi in aka yi to amma shi ma wannan ba mutsaridi ba ne akwai waɗanda suke aure ba ya hana su neman ilimi ɗin waɗansu ma ba sa hadda ƙur'ani sai sun yi amma ka san ko gardawa abinda suke faɗa kenan ko me ma suke cewa kura mai kwace hadda gardi na'am to almuhim wato dai mutun ka nemi ilimi tun kafin abin da yake a bisa al'ada zai shagaltar da kai ga barin neman ilimi qala abu abdullah qala abu abdullah wa bada an ko baka da shi a cikin wannan a cikin naka to a cikin nusata akwai kari shi yasa dama ibnu hajar ya faɗa yace a cikin zadal kushmaihani ka zadal kushmaihani fi riwayatihi qala abu abdullah akwai kari shi kushmaihani a cikin riwayat ɗaya daga cikin riwayatul bukhari ya ƙara wa ba'da an tusawwadu bukhari shi kuma yace da ma kuma bayan kun yi shugabanci wato kada ku tsaya wai kafin ku shugabanci ku nemi ilimi a bayan ma kun yi shugabanci a cikin maganar sayyidina umar akwai ma'ana guda biyu magana farko shine wato ku nemi ilimi tun kafin abin da bisa al'ada zai shagaltar da ku ga barin neman ilimi yazo ya same ku shine nauyin al'umma jagoranci da shugabanci ma'ana ta biyu ku nemi ilimi tun kafin ku yi abin da sai da ilimi ake yin sa shine shugabanci dan ba ka san lokacin da Allah zai zo ya dora maka nauyin al'umma ba da shugabanci idan da baka nemi ilimi ba sai kai jagorancin mutane da jahilci saboda haka tun kafin wannan yazo ba wai kai dan ka zama shugaba ba a kai koda Allah zai dora maka nauyi ba ka san irin nauyin da Allah zai dora maka ba ka shirya kanka domin sa wannan ma'ana biyu tana cikin ma'anar hadisin maganar sayyidina Umar to shi kuma Imam al-Bukhari sai ya ƙara cewa bayan ma kun yi shugabanci domin bayan kun yi shugabancin idan ku ci gaba da neman ilimi saboda wannan shi ne zai sanya ku ya zama to kullum kuna tare da mutanen kirki domin yayin da kake neman ilimi kullum kana tare da mutanen kirki amma yayin da ka bar ilimi to sai ka zauna da ƴan fada kawai ƴan fada kuwa za su je su kai ka su baro ni amma idan ka zamanto cewa har bayan ka yi shugabanci kana tare da ilimi ta tare da ilimi to za ka kasance tare da mutanen kirki to duk wannan saboda masu ilimi da hikima su ne suke da wannan falala da mutanen kirki to ya dace ya kawo wannan maganar a inda ake cewar kai burin kai ma ka sami ilimi kamar yadda masu ilimi suke da ilimi waqad ta'allama ashabun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi kibari sinnihim imam al-bukhari wannan ci gaba da maganar bukhari ne gashi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun nemi ilimi a cikin girman shekarunsu suna da girman shekaru suka nemi ilimi saboda haka girman shekaru furfura ba ta hana a nemi ilimi da girman shekaru suka nemi ilimi waɗansu sa'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam ne amma haka suka nemi ilimi waɗansu sun musulunta da ƴaƴansu haka za su zo su zauna a majalisi tare da ƴaƴansu suna neman ilimi saboda haka a cikin wannan akwai zaburarwa da kan cewar mutum kada shekaru sa ana ka neman ilimi kamar nan mun ce na ta gaya mana cewa Ibn Hazm da ya zama to ɗaya daga cikin manya-manyan limaman musulunci sai da ya kai ɗan shekara 26 ya fara neman ilimi 26 sannan ya fara neman ilimi na'am نعم وانا حديث اسماعيل ابن ابي خالد يروي سفيان دي اكنن ابن عيينه ني اسماعيل ابن ابي خالد يا يروي تو حديث يتي على غير ما حدثناه الزهري زهري yana da riwayar wannan hadisin amma lafazin sa ba irin lafazin اسماعيل ابن ابي خالد بن سميت قيس ابن ابي حازم قيس ابن ابي حازم yana daga cikin al-muhabramun wanda suka zo bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam da ƴan kwanaki kadan yace samitu abdullah ibn mas'ud naji abdullah dan mas'ud yana cewa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace la hasada illa fitnatayn ba a yin hasada babu hasada sai a cikin abu guda biyu to hasada nan da ma'anarta ba ta zahiri ba da ma'anarta ta al-gibta shine neman kai ma ka sami irin ni'imar wanda Allah ya bashi ni'ima rajulun atahu Allahu mala mutumin da Allah ya bashi dukiya fa sallatahu ala halakatihi fil haqq sai ya bashi ikon kashi halakar da dukiyar a cikin gaskiya, wato tamkar wato ya gama da shi gabaki ɗaya, ya batar da shi akan yin daidai, bai bar komai ba, shine ma'anar halakar tasa. Ba wai ana nufin halaka wato ya yi almubazzaranci da shi ba, ta yaya yi almubazzaranci bayan an ce fil haqqi, a cikin gaskiya, wato ya bashi iko akan dukiyar, saboda ita dukiya wato tasirinta a zuciya yana da tsanani, saboda shi in mutum zai fitar da ita sai ya ji kamar zai yanki namansa ne ya fitar da ita. To amma wanda Allah ya bashi iko ya zamanto zai iya fitar da ita akan haƙƙi, to wannan Allah ya yi masa ni'ima. To wannan abinda mutum zai burin a ce shi ma Allah ya bashi ni, ina ma ya zamanto kamar wani bai irin wannan. Wa rajulun atahu Allahul hikma, da kuma wani mutum da Allah ya bashi hikima. Hikima anan shine ilimin Alkur'ani, wanda Allah ya bashi ilimi na Alkur'ani, amma asalin hikima shine sanya abu a inda ya dace. Shine kana da ilimin da komai zaka san hukuncinsa, ka ajiye shi inda ya dace da shi. Fa huwa yaqdi biha, yana hukunci da wannan hikimar. Wa yu'allimuha, yana koyar da mutane. To wannan shi ma za a yi mutum zai yi burin a ce shine wannan. Kwatankwacin wannan hadisin shine hadisin Abu Kabashat al-Anmari, da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duniya ta mutum hudu ce. Mutumin na farko shine mutumin da Allah madaukakin sarki ya azurta shi da ilimi, kuma mutumin da Allah madaukakin sarki ya azurta shi da ilimi, ya azurta shi da dukiya. Saboda haka yana aiki da iliminsa, yana neman dukiyar ta hanyar da iliminsa ya nuna masa, kuma yana batar da dukiyar ta hanyar da iliminsa ya nuna masa. Yace wannan shine mafi daukaka. Sannan mutumin da Allah ya bashi ilimi amma bai bashi dukiya ba, yana cewa ina ma ni ma Allah ya bani dukiya ne irin yadda yake yi. Yace to darajar su daya. Sai mutumin da Allah ya bashi dukiya bai bashi ilimi ba, dan haka baya neman dukiyar nan ta yanda ilimi yace, ba kuma ya batar da ita ta yanda Allah yake so, sai keta iyakokin Allah. To wannan shine mafi munin matsayi. Sai kuma mutumin da Allah bai bashi ilimi ba bai bashi dukiya ba, yana cewa ina ma ni ma Allah ya bani dukiya ne yi barna irin yadda wani yake. To matsayin su daya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duniya ta mutum hudu ce, su ne wannan da ma'anar wannan hadith din ne. Saboda haka wato wannan ya nuna irin ni'imar da ke cikin mutumin da Allah ya bashi dukiya, kuma ya bashi ikon aiki da dukiyar yadda Allah yake so, ya ciyar da wannan, ya entar da wannan, ya taimaki wannan, ya karfafa wannan, ya daukaka wannan, ya yi wannan. Domin dukiya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake, ni'mal malu salih lirajul salih, madalla da kyakkyawar wato dukiya ta halal ga mutum wanda yake salihi. Na biyu kuma ilimi, wanda Allah ya bashi ilimi, kaga kullun cikin amfani yake da amfanar mutane, kullun yana amfanan kansa yana amfanan waɗansu. To shine abubuwan da mutum zai buri kenan a rayuwa. Amma mu yanzu ne ake cewa mai buri, dan rawa, American Idol, Larabawa su ma sun yi kwatankwacin wannan ko, kullum a kawo wani wanda zai wata sabuwar rawa, wata sabuwar waka, irin su ake so mu zama, abinda ake nuna ma yaran mu kenan. Ga gifta nan, anan giftar take. Sannan su sun je suna ta yin abubuwa da za su nuna ma mutanen su ga abinda ake so. Sun fitar da ja'izar Nobel, sun fitar da award ta kaza, ko yaushe suna da wata sabuwar award. Wanda ba ita suke nuna mana ba anan. Ita waccan suke zaɓa na fitattun mutane a cikinsu masu hankali, masu basira, wanda suka killace su, su suke nuna musu don su zaburar da su a kan wannan. Amma mu kuwa wanda ake so a ci mu da yaƙi, an mai da mu ‘yan kuci ku ba mu, to abinda ake nuna mana kenan. Ba a nuna mana wa'innan awards ɗin, sai a nuna mana American Idol, sai a nuna mana wane ne kaza, wane ne kaza, kullum an nutsa nuna mana fitsararru watsatsu, a ce su ake so mu ma mu zamanta. Yau kaga sun ɗauka, har ta ‘yan ƙananan yara za a ɗauko. Kaga yaro ya zo ɗan ƙanƙanin yaro ya yi wata rawa, ko ya yi wani wasa, ko ya yi wani waƙa, an bashi wata babbar kyauta. Saboda haka kowane yaro da yake kallo abinda shi ma yake so shi ma ya zama gobe kenan. To mu ku ga abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana tarbiya, shi ya kamata mu koya ma yaranmu, shi ya kamata mu makan mu tarbiya da shi. Allah madaukakin sarki ya bani ilimi mai amfani, ya amfane mu da abinda muka sani. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kafin mu fara amsa tambayoyi, akwai abubuwa guda biyu. Abu na farko, akwai wannan kamfanin MTN sun ce za su ɗauki ma'aikata masu wato tallatar musu da hidimar su wanda basu kai shekara 26 ba su tura takaddun su domin kuma suna son su dauki mutanen nan daga arewacin kasar nan arewa maso yamma da arewa maso gabas to wannan kamfanin sun dade ba ruwan su da daukan dan wannan nahiyar amma yanzu saboda shugaban hukumar da yake kula da kamfanin nukan waya NCC dan batta ne to saboda haka sai suka tuna cewa ashe akwai inda dan battar ta fito to ala ayi hal Allah ya sa wannan ya zamanto dama ce ga ƴan uwanmu da ba su da aiki su samu aiki dan haka waɗanda suke da CV sai su nemi su tura can ko kuma in ba su san inda za su tura ba su kawo wajen Malam Ismail ko Malam Isaac insha Allah akwai yanda za a tura akwai a cikin Durusul Furqan mun tura email address na email wanda mutum zai iya turawa directly zuwa wannan email din kuma Allah madaukakin sarki ya bada nasara abu na biyu shine an ce yau an yi wata lecture da ta dace da munasabar wai ranar hijabi ta duniya duk yake ba yau ne ranar hijab ba yau ne ake bikin ranar hijabin duniyar ba amma dai suna yi duk shekara ranar hijabi ni ma sai yau nake jin ma'anar mecece ranar hijabi ma'anar ta wato rana ce da wato da waɗansu za su zo su nuna kan cewa haƙƙin mata musulmi ne su sanya hijabi a duk inda suke to waɗansu suna ganin kan cewa kamar wannan ai idi ne shi ma ba zai zama to bid'a ba tunda idi ne ko ba a da wani idi in ba idi bi guda biyu ba idin karamar sallah da idin babban sallah sai ranar juma'a a tuni dai ban gan shi a matsayin idi ba ina gan shi kamar a matsayin irin bikin yaye yara ne daga makaranta kamar ranar graduation yanzu dan makaranta ta sanya cewa ranar kamar nan alfurqan inda kwanaki muka yi bikin yaye dalibai sai yau ne ranar yaye dalibai ai ba mu sanya shi ya zama to wannan idi ba abu ne wanda yake ba shi wato idi shine wanda aka rataya shi da ma'anar ibada ake ganin akwai wata falala a cikin wannan ba aiki ne na ibada ba aiki ne wanda yake ma'qulul ma'ana aka ware rana ko kuma waɗansu kwanaki ko mako wanda za a rinka fadakarwa akan mata ko mata su riki hijabi su san alfarmar hijabi su yi amfani da hijabi yanda ya dace da makamantan wannan inda wannan ma'ana ne baya daga cikin bid'a wallahu ta'ala a'ala sannan wannan yace ina cikin hali mara dadi ina roƙon a taya ni da addu'a to Allah madaukakin sarki ya yayi maka Allah ya sanya maka mutunta Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa sallam sannan wannan yace bayan addu'ar Allah ya saka da alkhairi yace tambaya ta ita ce wai shin ya halatta musulmi su kwaikwayi Yahudawa wajen keɓe wata rana domin yin wani abu misali World Hijab Day ko irin su Father's Day wassalam to ai shine na amsa wannan ai da Yahudawa ne suka yi World Hijab Day ba su Yahudawa kamar irin dai mutum yake abinda suka mayar da shi alamar addininsu in Yahudawa ne bai halatta ba kamar ranar Valentine ranar soyayya rana ce da ake so kowa ya ɗauki fulawa ya je ya kai ma masoyinsa ko masoyiyarsa ko masoyansa wannan al'ada ce wadda yake ta kafiri da musulmi bai halatta shi koyi da wannan al'adar ba ba ta daga cikin domin ya zamanto alama ce keɓantacciya a gare su amma wannan abu ne wanda yake ake yi ma'qulul ma'ana kan na'am haka ne shine wato kamar hamla ce wato kamar yanzu irin asabar din ƙarshen wata da aka sa na tsaftace muhalli hakan sai a ce wannan yin aiki yin tsaftace muhalli a wannan rana duk wanda ya haka yayi gida muhabara wato menene muhabara akan hijabi ba akan hijab dai ba muhabarar unwanin muhabarar shine wato a tsare martaba kiyaye martabar hijabi da kuma kiyaye amfani da shi kiyaye afwan wato tabbatar da alfarmar hijabi da kiyaye amfani da shi da tsabtace amfani da shi, tabbatar da alfarmar hijabi da tsabtace amfani da shi, shine unwanin lecture, ba akan hijabi dai bane, ba akan ranar bane, wato akan tabbatar da alfarmar hijabi din da kuma wato kiyaye amfani da shi. Fadakarwa ce idan mutane suke yanzu kamar dan an ce nake cewa kamar yanzu ranar da mutane suke yin tsabta da tun lokacin kin shi aka fara asabar din tsarkake muhalli din nan ne tun lokacin su Buhari ne wancan ko wai tun shi aka yi tun a lokacin aka zo ake yi abin wanda yake wannan maslaha mursala ce na daga cikin almasalihul mursala mutane su ce ga lokaci da za su ware domin su tsabtace muhallin su su hadu domin su yi wannan wannan babu wani abu a cikin wannan bashi da ma'anar addini ballantana a ce bid'a ce abin wanda yake maqulul ma'ana maslaha ce mursala na'am kamar wata ibada kamar yadda ake maulidi ba shi da alaka da ba kamar maulidi bane shine abinda ake so a gane kenan wato ana so wata kila ai mana ilzami ne in mun ce maulidi bid'a ne sai kuma kun yi wal hijab din kun yi kuma kun yi bid'a ya sannan wannan dan menene dan Allah menene gaskiyar magana dangane da duniyoyi tara waɗanda geographers suke faɗa duniyoyi tara okay ana nufin Jupiter Mars menene Mirrih ai taurari ne ake ganin su kawakib suna ake ce ma kawakib tauraro ne taurari ne wanda ake ganin su amma sai dai su taurari ne ba waɗanda suke da haske nasu ba kamar rana su dai su ma suna haskaka ne da hasken rana akwai su kamar yadda aka tura ya je Mars ba menene dan akwai su dan kai cewa akwai su kuma ya Allah madaukakin sarki ya ce ya halicci halitta a sama ya halicci a halitta a ƙasa yana maganar waɗanda suke cikin sama suna tasbihi waɗanda suke cikin sama su ne halittun Allah waɗannan duk suna cikin halittun sama amma alqur'ani bai zo ya gaya maka cewa gashi sunansa kaza da sunansa kaza da wane da wane dan ba haka alqur'ani littafin shari'a ne amma ya zaburar da kai kan cewa qul inzuru ma za fi samawati wal ard ku duba abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa in ka duba ka gano ka tabbatar sai ka ce tunda alqur'ani bai faɗa ba baka yadda da shi ba ko dan sun duba sun gani sun tabbatar sun kawo maka da dalilai sai ka ce tunda alqur'ani bai faɗa ba alqur'ani ya faɗa tunda ya ce ka duba in ka duba ka gani ya tabbatar maka na'am sannan yace ya zamu fahimci tsakanin rukunnan imani guda shida da kuma shu'abil iman da najmalan yana faɗa menene alaƙar da ke tsakanin su rukunnan imani sune waɗanda suke imani baya tabbata sai da su sune asalin imani suna cikin wato a'alaha shahadatu an la ilaha illallah rukunnan imani suna cikin wannan shaida don wannan shine usul na imani su ko shu'abul iman sune rassan imani da suke sanya imani ya zamanto kammalalle wanda ya cika su gabaki daya ya zamanto mumini kamilal iman mai cikakken imani wanda bai cika su gabaki daya ba ya zamanto mumini ne mai asalin imani amma ba shi da kamalar imani wannan shine alaƙar daga cikin wato shu'abul iman din akwai wanda yake usulul iman shine rukunnan imanin guda shida wanda da su ne mutum zai samu asalin imani ya zamanto musulmi domin duk wanda bai yadda da wannan rukunnan imani guda shida ba cewa imani da Allah da mala'ikun Allah da littattafan Allah da annabawan Allah da ranar lahira da kaddara to wannan ya zamanto ba shi da asalin imani domin duk wanda ya karya ɗaya daga cikin waɗannan ya zamanto ya karyata abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ina fata an fahimta menene halarcin idan mutum ya sayi kaya lokacin da dala take da arha bai sai da kayan ba sai da dala ta tashi sai ya ƙara wa kayan kuɗi bayan bai sayi wasu kayan da sabon farashin dala ba hujjarsa anan shine idan zai koma sayo wasu kayan sai yayi ciko kafin ya sayo irin wannan shin hakan ya halarta bare ya halarta tunda in ya tashi fitar da zakka in ya tashi fitar da zakka a ce yau ne zai fitar da zakka ya sayo kayan a lokacin dala tana 150 ya sayo su na dala dubu a 150 yanzu idan ya tashi zai kimanta wannan kayan ba riga ya sayar ba in ya tashi zai fitar da kimar sa ba zai dauke ta akan wannan kimar ta wajen sa dala 150 ba sai ya ce kimar ta wajen sa dala 310 a naira eh naira 310 haka zai mata kima wannan ita ce kimar ta ta kasuwa saboda haka in ya sayar a haka babu laifi da yayin laifi domin zai fitar da haƙƙi na Allah zai fitar da haƙƙi ne a bisa wannan farashin da yanda take a lokacin a kasuwa yanda ake sayar da ita na'am eh duk tsawon lokaci ai ka san shi mai juya mai kasuwanci wanda yake juyawa shi ba sai kaya sun she ba sharadin kaya sai sun shekara a wajen sa ba zai sanya musu rana da yake fitar da zakka sai ya duba abin da yake wajen sa na kudi sannan ya duba kaya ya duba kimar su a kasuwa a ranar da zai fitar da zakka ba a yanda ya sayo su ba a yanda suke in yata a yanda ake sai da su a wannan rana a kasuwa ba a yanda ya sayo ba komai tsawon shekarun da suka yi koda fatuwa suka yi a fatuwar zai shi yasa ai shari'a adalci gare ta ba za ta ce a'a idan fatuwa ne sai ka duba yanda ka sayo ba a'a ko fatuwa ne yanda suke a fadi din haka mutum zai fitar da su domin shi ne ai abin da zai shigo wajen ka shi ne dukiyar tasa saboda kasuwa tana da tasiri akan farashi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين